الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwarmu a wannan lokaci domin fara karatu na aqida a cikin littafinmu mai albarka littafin al-aqidatu dhahawiyya wallafar babban malami na musulunci al-imam al-shaykh Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad ibn Salama ibn Salama ibn Abd al-Malik al-Azadi al-Dhahawi al-Misri rahmatullahi alayh wannan littafi namu mai albarka na babban malami al-Imam al-Dhahawi wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman ƙarni na hudu wanda an haife shi hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana 241 ba daya ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana 221 wato ya rayu kusan shekara 82 wannan babban malami Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka da yawa cikin rayuwarsa Dhahawiyya sunan wata ƙauye ne cikin ƙauyayyuka na Masar a lokacin da aka haife shi a nan ƙauyen su bayan ya kai lokacin da ya kamata ya fara karatu to ya tashi ya dawo cikin garin Masar ya zauna wajen Khalid ɗin sa Isma'il Allah ya ji kansa da rahama ya dauki lokaci yana ta karatu wanda wannan Khalid ɗin sa babban malami ne a mazhabar al-Imam Shafi'i ya yi karatu sosai yana ɗaya daga cikin wanda yusharu ilaihi bil banan a mazhabar al-Imam Shafi'i a wannan lokaci to wannan malami al-Imam Dhahawi malami ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mai riko da littafin Allah da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam tun a bidayen lamarinsa sai zaman to lokaci da aka mas'ala ta fiqhu tana daure mai kai sosai game da abin da ya shafi mazhabar al-Imam Shafi'i sai kuma ya ga magana a mazhabar al-Imam Abu Hanifa ya karkata zuwa gare ta to daga ƙarshe sai ya zamanto ba dukkan abin da yake cikin mazhabar al-Imam Shafi'i bane ya riko da shi kamar yadda ba dukkan abin da yake cikin mazhabar al-Imam Abu Hanifa bane ya riko da shi duba da cewa shi yantami ila kitabi was sunna da kowane lokaci ma wafaqal kitaba was sunna fa huwa lahu duk abin da ya dace da alqur'ani da sunna ta ma'aiki shine nashi sawa'an a mazhabar al-Imam Shafi'i yake ko a mazhabar al-Imam Abu Hanifa ko a mazhabar al-Imam Malik ko a mazhabar Imam Ahli Sunna wal Jama'a sai zamanto ya tafi akan aqida ta magabata na ƙurai to kamar yadda wannan littafi ne wanda yake mashhuri kuma ya samu karbuwa a duniyar ilimi a bangaren aqida littafi ne wanda ya kai a jinjina mishi littafi ne wanda yana ɗaya daga cikin littattafan da aka yi su tun a ƙarni na farko wanda kuma ya zamanto ba waɗansu shubahat da sauransu a cikin littafin ko da cewa akwai waɗansu matsaloli wanda ya yi ta tattasa su a ciki wanda kamar yadda malamai suka yi magana akan cewa yana daga cikin abin da sulbiyat na wannan littafi akwai mas'ala ɗaya sai ga ya ta tattasa ta a gurare da dama to amma shi ya yi ta tattasa ta a gurare da dama saboda mahimmancinta a yanda shi yake gani amma littafi ne wanda yana da kyau sosai ɗalibin ilimi ya haddace shi saboda littafi ne na aqida gashi ɗan kaɗan amma kuma sai dai akwai ilimi mai dimbin yawa a ciki, saboda din kalmar da zai kawo, din maganar da zai kawo, za ka samu ayoyi da hadisai waɗanda suke goyon bayan wannan magana da ya kawo. Illa qala'il, sai dai maganganu ƴan kaɗan ne wanda insha Allah idan muka je kansu za mu yi magana a kansu shi ma insha Allah tabaraka wa ta'ala. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya katartar da mu wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai. Na'am, akarmaka Allah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi shaykhina wa lisami'in. Qala al-mu'allif rahmatullahi alayhi wa qala al-shaykh al-imam alim al-islam hujjatul anam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi al-Misri. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Hadhihi kulluha nazil wa rum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadha dhikru bayan i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'i al millati Abi Hanifa an-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani rahmatullahi alayhim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usul ad-din wa yadinuna bihi rabbal alamin.
Na'am. Alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangijin talikai. Qala al-allamatu Abu Ja'far al-Warraq al-Dahawi bi Misr rahmatullahi alayhi, hadha dhikru bayan aqidati ahli sunnati wal jama'a. Al-Imam Abu Ja'far shi mai littafin kenan. Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, yace hadha dhikru bayan aqidati ahli sunnati wal jama'ati. Wannan wato yana nuni akan wannan abin da zai rubuta, saboda daga cikin malamai akwai waɗanda muqaddimar su take gabatar samimul mawdu', akwai wanda sai bayan sun gama rubutun gabaki ɗaya sai su zo su yi muqaddima daga ƙarshe. To idan ya zamanto malami yayi muqaddima da farko kafin ya zo da karatun na gaba, to wannan na kai mafi zihni abin da ya kudurce a zuciyar shi, abin da yake kwakwalwarsa wanda zai rubuta a gaba, sai yace haza. To amma ya zamanto bayan abin ya tabbata ne fi ardul waqi, idan yace haza dama wannan ba wani ja akai. Haza dhikru bayani aqidati ahli sunna, wannan ambaton bayani ne game da aqida ta ahli sunna da kuma jama'a. Wato idan aka ce aqida shine abin da dan adam zai kudurce zuciyarsa, zai kudurce shi a cikin zuciya, sannan kuma ya shafi hatta abin da ya shafi ayyuka na gababuwa, abin da bawa zai kudurce a zuciyar shi na imani da Allah da manzon shi da ranar lahira da sauransu, dai kamar yadda muka sani abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi da su kudurce a cikin zuciyarsu. To wannan dai bayani ne akan abin da ya shafi aqida ta ahlus sunna wal jama'a. Ahlus sunna wato su ne waɗanda suka yi riƙo da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Sun bambanta da sauran waɗanda suke ba ahlus sunna ba saboda riƙonsu da sunna ta ma'aiki, saboda su sun ɗauki alƙur'ani da sunna dukkaninsu sun fito ne min mishkatin wahida, sai ya zamanto sun shahara da wannan suna na ahlus sunna. To kuma aljama'a ba zai yiwu ba ka zamanto ahlus sunna sai ka zamanto tare da jama'a, saboda alaikum bil jama'a fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata min al-ghanam. Ma'aiki alayhi salatu wassalam yace fa alaikum bil jama'a fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata min al-ghanam. Sani dai kadai kirkeci yana cinyewa wanda take warewa daga cikin busashi. Dole ya zamanto an samu al-jama'a wato kunzumi na mutane waɗanda suke kan gaskiya din, waɗanda suke tare da al-Qur'ani da sunna. Kuma lokacin da ya zamanto kana tare da Alƙur'ani da sunna, ko da a unguwarku ko a jaharku ko a garinku, kai kadai ne, kai ne ahlus sunna wal jama'a din, saboda aljama'a din shine mawafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Ko da kai kadai ne, in dai abin da yake ya dace da Alƙur'ani da sunna ne, wannan shine aljama'a. Mun gane da kyau, ba wai za ka kallaci taron mutane ba akan me suke tafiya akai, la Allah wani lokacin dama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ta bayani akan abin da ya shafi akasariya na mutane ba sa kasancewa cikin abu mai kyau zaga Allah ya ce walakin na akasarahum zaga ya ce yajhaluna walakin daga tsiran minhum fasiquna minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun banga da kyau wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun to dan haka kai kokari ka zamanto ɗaya daga cikin waɗanda suke riko da alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki wannan shi zai bayar a saka sunanka cikin ahlus sunnati wal jama'a mun gane da kyau to yace to wannan ambaton bayani ne na aqidar ahlus sunna wal jama'a ala mazhabi fuqaha'il milla wato akan matafiya tafaqi hai na ma'abuta addini wato akan abinda waɗannan malaman waɗanda suka shahara da fiqhu suka tafi akai game da abin da ya shafi aqida wato yace ala mazhabi fuqaha'i ahlil milla saboda waɗannan malamai wanda zai zauno sunan su zamu ga cewa sun shahara da fiqhu al-imamu abu hanifa babban malami ne wanda bangaren malaman fiqhu dinnan guda hudu zamu ga cewa shi shine ya shiga gaban kowa ya fi kowa kwanaki saboda an haife shi jira tara 80 wanda Imam Malik mai biya mushi kusan tsakanin shi da shi shekara 13 ko 14 ko 15 kamar yadda balibai suke magana kai saboda Imam Malik kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani cikin taqribut tahdhib ya kawo malamai sun yi sabani kan shekarar da aka haife sa wadansu suna ganin da 93 wadansu da 94 wadansu da 95 al-ikhtilafin bainahum wato akwai sabani tsakankanin malamai game da abin da ya shafi shekarar da aka haifi al-Imam Malik to kaga shi kuma al-Imam Abu Hanifa ya haife shi jira ta maiki tana 80 daidai wanda kuma al-Imam Abu Hanifa a lokacin sa hadisai na maiki ba su yadu ba kamar yadda suka yadu a lokacin Imam Malik sai zaman to za ga a mazhabar shi ijtihadi da kiyasi yayi yawa yafi yawa idan ka karana da sauran mazhabobi na magabata waɗanda suka biyo bayan shi an gane da kyau sai ya zama to kuma malaman da suke cikin mazhabar shi wanda suka yi wa mazhabar shi aiki sune akwai shekhani wanda idan aka ce shekhani a mazhabar al-Imam Abu Hanifa kalkai tunanin ana nufin Bukhari da Muslim akwai shekhani nasu wanda kamar yanda idan aka ce maka shekhani a Malikiya kalkai tunanin ana nufin Bukhari da Muslim wannan istilahi ne na malaman fiqh ko wata mazhaba da shekhani nata wanda ba Bukhari bane ba Muslim bane wanda da Allah waɗannan mutanen ba ma a shesu ba ma a yi Bukhari da Muslim ba a lokacin da aka haifi su waɗancan ne to amma saboda yanzu karatu hadisi ya cinye mu da yawa idan aka ce shekhani kai tsaye a gulma ya tabadaru ila azhanina su ne Bukhari da Muslim ban gane da kyau to akan mazhaba ta faqihai na al-milla idan aka ce al-milla shine addini to ulama akwai ulama'ul milla akwai ulama'ul milla ay ulama'ul umma akwai kuma ulama'u ad-daula mun gane da cewa dama malamai kashi uku ne akwai malamai na addini wanda haka ake so kowa cikin du'at ya kasance malamai na addini shine abinda addini ya ce me addini menene mahangar addini akan wannan mas'ala da wannan ana cewa malami wanda ya zama to shi abin da yake dora al'umma akai ba abin da zai mata kyau ba ba abin da take so ba zai dora ta akan abin da mahallicinta yake so mun gane da kyau wannan ana ce da shi alimul milla malamin da ya zama to yana karantar da al'umma gurgurdan yanda ya fahimta akan alkitabu da sunna sai kuma ulama'ud daula ulama'ud daula sun sha bambam da ulama'ul milla ulama'ud daula su za su kallaci me shuwagabanni suke so me shuwagabanni suke so me suke so a fada musu wanda zai kara mana kusanci a wajen su wannan sai ana ce musu ulama'ud daula akwai kuma ulama'ul umma malaman al'umma wanda su kuma sun zamanto baina in wannan yazo mai fatawa zai ce dan wata mazhaba ne kai zai ce dan malikiya ne to a gidanka da me kake ci yace da shinkafa da wake da kaza da kaza wane ka fi so yace na fi son wake yace to shine sunna wato abin da ya ga yafi dacewa da shi kawai sai ya fada mai idan ya gaya mai abin da zai kara sa mai san shi a zuciyarsa. Da ulama'ul umma da ulama'u addaula kusan din zubin gora ake musu. Mun gane da kyau, saboda kowanne yana kallon abin da zai jara wannan mai wanda zai yi fatawa da. Ba wai abin da Allah ta'ala ya faɗa ba da abin da manzo Allah ya faɗa. Saboda akwai cikin malamai wanda za ka ga cewa idan ka je yi mai fatawa, idan kai din zahiriya ne zai baka fatawa ta zahiriya, idan kai din shi'i ne zai baka fatawa ta in shi'a, idan kai din gaka-gaka ne jagali ne zai baka fatawa ta in jagali. Sai zamanto shi ba shi da harshe ɗaya kan mas'ala. Wancan ya ba shi fatawa gurgurdan yanda ya gani ya dace da shi, wancan ya ba shi fatawa gurgurdan yanda ya gani ya dace da shi. In ka zo wajen shi a aqidar ka yake, in ka tashi dan shi a yazo a aqidar shi yake, in ya tashi wancan dan adiriya zo a aqidar shi yake da sauransu. To wannan ana ce mai ulama'ul ana ce mai alimul umma, saboda ba wai Allah yake yin ba addini yake yi wa aiki ba, yana yi wa al'umma ne aiki. Abinda al'umma take bukata shi yake zawa da shi, ba wai abinda ya dace da alkitab da sunna ba. Mun gane da kyau. To ulama'ul milla sune malaman da idan ka tuntube su qauluhum ga mutun daya daidai yake da qauluhum ga mutun 100. Iya abinda za su kalla shine fiqhud da'awa, bangaren abinda ya shafi waɗannan mutane da zan yi wa magana malamai ne, waɗancan wanda zan yi wa magana jahilai ne, maganar da zan yi a nan ta sha bambam da maganar da zan yi a can. Amma dai abinda zan karanta a nan na ayar Qur'ani da abinda zan karanta na ayar Qur'ani a can, dukkan in na tashi maganganun da na kawo na malamai a nan shi zan kawo a can. Ra'ayina a nan shi ne ra'ayina a can. Amma akwai wanda za ka ce shi muzabzab ne, bai da zalika la ilaha ula wala ilaha ula. Aka ce wani fi ayi mazhabin, anta ya ce fi ayi madina. A wata mazhaba kake ce a wani gari, in a gari kaza nake to mazhabar kaza nake, in a gari kaza nake ina mazhabar kaza, to kaza manto kai fi daya. Mun gane da kyau. Karaga ce a markaz kana cikin ahlus sunna wal jamaa, amma idan ka fita daga markaz kana tare da waɗancan mutanen. Allah ya katartar da mu. Mun gane da kyau. Abi Hanifa An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, wato mazhabar wato waɗannan malamai na fiqhu, al-Imam Abu Hanifa shine An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi al-Imam al-A'zam. Idan malaman fiqhu suka yi idlaqin al-Imam al-A'zam suna nufa al-Imam Abu Hanifa, saboda shine babban su, kamar yadda muka fada ya fi su kwanaki. An haife shi ta 80 ya rasu da 150. Shekarar da ya rasu shekarar aka haifi al-Imam Shafi'i. Kaga bainahuma baunun kabiru, akwai tazara mai yawa tsakankanin shi da al-Imam Shafi'i. Mun ga da yau shekaran da ya duka a duniya shekarun 70 duka, to sai bayan ya rasu sannan aka haifi al-Imam Shafi'i. Shekarar da ya rasu a shekarar da aka haifi al-Imam Shafi'i, bayan aihuwarsa da shekara 13 aka haifi al-Imam Nabi al-Imam Malik. Al-Imam Malik malami ne wanda yake na fiqhu amma kuma malamin hadisi ne. In kaji ana ra'asul mutqinin wa kabirul mutathabbitin, al-Imam Malik yana, al-Imam Abu Abdullah, al-Imam al-Bukhari yake cewa asahul asanid kulliha malikun an nafin ali ibn Umar. Awwala sai kuma yace wa Abi Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari da Abu Yusuf al-Balakhi. Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari mutumin Madina, wanda wannan shi ma yana daya daga cikin wadanda suke dalibai ne na al-Imam Abu Hanifa, yana daya daga cikin daliban al-Imam Abu Hanifa, saboda ya girmi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Kuma Abu Yusuf daya ne daga cikin daliban da sun karatu a wajen al-Imam Malik, sun samu wato fahimta sosai da al-Imam Malik. Ko da ba irin zamanin mu bane na yanzu, malamin wane ba za ka yi karatu a wajensa ba. Matukar da ya dace da cewa malamin sunna ne, ba sai malamin ka za ka yi karatu a wajensa ba. Saboda su waɗancan malaman abinda suke yi wa aiki shine alkitabu wa sunna, ba ruwansu da wani fariq, ba ruwansu da kaza, ba ruwansu da kaza. Wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, da kuma Abu Abdullah shine Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, wanda waɗannan sune shaykhani na mazhabar al-Imam Abu Hanifa, Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. za mu ga cewa duk wanda yake karanta littafin ta'alimi zai yi ta ganin maganganun waɗannan malaman guda biyu. Abu Yusuf ta kai har lokacin da daf da zai koma ga Allah, saboda baya so ya shagaltar da kanshi da waɗansu ayyuka wanda ba yi wa Allah hidima ba, sai da ya zamanto mutanen da suka zo gaishe shi cikinsu ya yi wa wani tambaya ta fiƙo. Mun gane da kyau, ina ga tambayar da ya mai in ba yin jifa na jamara a saman abin hawa ya fi ko kuma yin shi a ƙas ya fi lada, wanne shi? Wannan ina ga ita ce tambaya ta ƙarshe wanda al-Imam Abu Yusuf wato ya yi lokacin da yana daf da rasuwa, saboda yanda suke amfanuwa da lokutansu ba irinmu ba, wanda lafiyarmu ƙalau amma kuma ba mu amfanuwa da lokutanmu game da abin da ya dace. Lokacin za a ga mutum ba ruwan shi da lokacin shi, in ya tafi ya tafi, shi so yake ba lokacin ya tafi, saboda ba wata tsiya da yake shukawa a ciki. Mun gane da kyau. To waɗannan malaman guda uku, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Abu Yusuf, al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, dukkaninsu malamai ne na sunna. Amma za mu ga cewa suna da kwai littattafai da dama ɓangaren fiqhu ta mazhabar al-Imam Abu Hanifa ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah tabaraka wa ta'ala yadda da su ga baki ɗayan su. Wama ya'taqiduna min usuliddin, da kuma abin da suke kudircewa a zuciyarsu na abin da ya shafi tushen addini. Kaga wannan usuliddin, wato akwai furu'uddin, akwai usuluddin. Ba wai lokacin da kace usuluddin ba kana nufin furu'uddin ba ba shi da muhimmanci. Mun gane da kyau. Usuluddin da furu'uddin dukkaninsu ya kamata a ce mu kula da kyau. Malaman da suka kasa su gida biyu ba suna baiwa usuluddin muhimmanci ba su bar furu'uddin bane. Saboda cikin usul akwai abin da basu kai muhimmancin furu'u ba. Mun gane da kyau. Saboda kaga sallah tana cikin furu'u. Waɗanda suka kasa bangaren addini guda biyu usul da furu'u, kaga usuluddin sun ya shafi bangaren aqida, furu'u ya shafi bangaren abin da ya shafi ayyuka. To sai zamanto sallah tana daga cikin furu'u. Kaga sallah girmanta da matsayinta a wajen bawa ba za ka hada shi ba da girman halil mala'ikatu afdalu min al-bashar amil bashar. Wannan aqida ne. Mala'ikai sun fi dan adam sun fi mutane daraja ko kuma mutane sun fi mala'ikai daraja? Wannan mas'ala ce wanda take ta aqida, ba mas'ala ba ce wanda take ta furu'u. To amma za ka hada wannan yanzu idan mutum ya mutu har ya koma ga Allah bai san ba tsakankanin mala'ikai da mutane wanne fi daraja? Allah ta'ala zai kama shi. Kuma mas'ala ce ta aqida. To amma cikin furu'u sallah gashi na Allah ta'ala ce ma salakukum fi saqar qalu lam naku min musallin wa lam naku nut'imul miskin. Wato malaman da suka kasa addini bangarorin nan guda biyu furu'u da usul ba suna nufin kai riko da usul ba. Furu'u ba wani karfin da zaka mai riko da shi. Kowanne kai riko da shi sun kasa saboda bangaren aiki din. Shi usul abin da yake na aqida kenan, furu'u abin da yake na ayyuka. Mun gane da kyau. Amma kowanne yana da muhimmanci. Cikin usul zaka same su masu karfi bangaren aqida wa khasatan bangaren abin da ya shafi tauhidi da sauransu, wannan yana da muhimmanci sosai. Bawa idan ya koma ga Allah ba shi da tauhidi ba shi ga aljanna. Duk wanda ya mutu yana hada bautar wani da Allah, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a gurare a cikin Alqur'ani, shi ba shi ga aljanna. Innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'ahu an-nar. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Innahu man yushriku billahi man mata wa huwa ya'budu ghayra Allahi dakhala an-nar. Man mata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Wa qala ibn Mas'ud wa qultu ana man mata wa huwa la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna. Hadith Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim. Mun ga da kyau. Ga kuma hadithin Jabir wanda yana cikin Sahih Muslim. Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun fa qala ya rasulullahi mal mujibatani, fa qala man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna. Kaga shi abin da ya shafi shirka abu ne wanda yake mai hadari mai girma. Tauhidi shine abin da idan bawa ya hadu da Allah da shi, to koda an samu ayyuka wanda suke ba su da yawa, in dai ba hadu ba da Allah ana shirka ko, to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta wa bawa. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kansa cikin hadisi kudusi, ya dan adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. law balagatu dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Sannan kuma hadithu Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa wallaqiyani bi qurabil ardi khadiyata thumma laqiyani la shuruku bi shay'an laqituhu bi qurabiha bi mithliha maghfirata. Hadithu Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim. An gane da kyau. وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ sannan kuma suke bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala Ubangijin talakai da shi wato wannan shine abin da zai zano kina nan. Na'am.
Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi inna Allaha wahidun la sharika lah wa la shay'a mithluhu wa la shay'a yu'jizu wa la ilaha ghayru qadimun bil ibtida'i دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة.
نعم. Mala yace naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi. Naqulu yace muna fada fi tauhidillahi cikin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala mu'taqidina muna masu kudircewa wannan abubuwan da zamu zana bi tawfiqillahi daga mulkatar na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato tauhidi kamar yadda wato malamai suka kasa shi kashi uku ne. Akwai tauhidu al-uluhiyya, akwai tauhidu al-rububiyya, akwai tauhidu al-asma'i wa sifat. Idan aka ce tauhidu al-rububiyya shine ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi na ar-rabb, ka kadaita shi ga ayyukansa bangaren abin da ya shafi halittawa, ka tabbatar da cewa Allah ta'ala shine ya kadaita da halitta, shine mahalicci. Bangaren arzutawa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai arzutawa. Bangaren amsar rai da rayawa wannan duka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Da sauransu cikin ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala, halitta sammai da kasai da sauransu. To wannan tauhidur rububiyya ba anan bane inda jiza ke saka. Saboda wannan tauhidi hatta mushrikai na lokacin maiki alaihi salatu wassalam sun gaskata da shi. Amma hakan din kuma bai shigar da su cikin musulunci ba. Ubangiji ta'ala ce wala in salatahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah wallimadil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah wal afala tadhakkaru. Mun gane da kyau, sayaquluna lillah, sayaquluna Allah kamar yanda kira'a ce kowace mutawatira. Abu Amr ibn al-Ala al-Basri idan ka cire sayaquluna lillah ta farko duka yana karanta sayaquluna Allah, da ta biyu da ta uku qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna Allah sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah sayaquluna Allah qul fa anna tusahrun. Kaga wannan dukkanin su wato sun tabbatar da haka, sun tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halitta sammai, shine ya halitta kasai. Sannan kuma sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a hannun shi ne zuzzurfan mulkin komai da komai, shine yake ciyarwa ba a ciyar da shi, shine yake bada kariya shi ba a bashi kariya. Za su ce Allah ne, to amma kuma duk da haka hakan din bai sa su suka yi imani ba. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. A inda jida ke saka shine wajen tauhidul uluhiyya, anan ne inda su basu yadda ba. Tauhidul uluhiyya shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, duk abin da sunan shi ibada ne, ba a yin shi ga kowa sai ga Allah. Saboda ibada ba wanda yake cancantar ta daga wajen bayi face dai mahaliccin bayi da shine Allah. Mun gane da kyau. To sai zamanto anan ne aka yi tashan ta taburza baiki alayhi salatu wassalam yace kaza su ce musu yadda ba. Saboda idan suka ce la ilaha illallah, abinda kalmar take nufi shine duk abinda suke bautawa na wani Allah su yi watsi da shi. To su kuma wannan ne ba za a raba su da shi ba. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. suka ce yanzu ya za a yi Muhammadu ka sanya alloli duka kamar da muna so guda daya. Suka ce mu yanzu gashi da allolin ma wancan da Allah biya a gidan shi, wancan da Allah daya, wancan da alloli kaza a gidan shi, amma duk da haka abubuwa ana suna samun rincacewa. Kuma ka ce mu duka mu haɗu mu roƙi Allah daya, ai wanda ba zai yi bane. Su abinda suke gani a hankalce yanda aka samu ta'addudul aliha, amma kuma duk da haka bukatun su ba sa biwa, waɗansu sun bi waɗansu ba su bi ba. Kuma yanzu ka ce mu duka mi waɗi da namu kuma mu zo mu kama Allah daya, to ai da gari abu zai zama to ya an samu an yi ta samun matsala. Wannan shine abin da suka kudurci shi, aj'al al alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu fafansa Abu Talib baya da lafiya, akwai Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Umayya suna zauna a wajen shi. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shigo wajen sa ya ce, ya am la ilaha illallah kalimatan wa lil bukhari wa hajj wa lahum fi riwayatin ashhadu laka biha indallah. فقال ابو جهل وعبدالله بن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن ملته عبد المطلب. هذا ابن ما yake yace mishi qul la ilaha illallah, ya abun da nake bukata daga wajenka kace la ilaha illallah, wanda kalma ce wanda zan yi maka shaida a wajen Allah cewa ka shiga musulunci. Abu Jahal da Abdullah bin Abi Umayya suka ce wa Aba Talib, ya Aba Talib targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu kana kyamar ka mutu akan addinin babanka Abdul Muttalib, yanzu kai ma kana daya daga cikin wanda suka rena addinin iyayensu. Sai shi yasa fa aka ce wa zama da mutumin banza shi yake kawo mummunar cikawa. Lokacin da ake jinye shi inda ya yi imani da duk wannan abubuwan da ya aikata na baya, wannan ta'asa din da ya duka gabaki da Allah ta'ala ya gafarta mishi, kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Maganar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fada ga Abdullah ga Amr ibn al-As hadithan Abdurrahman ibn Shamasa wanda yana cikin sahih Muslim. Yayyay falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir shay ni kallamahum bi alamillati Abdul Muttalib. Busu gushe ba suna ta mai magana, Abu Talib so kake yanzu ka rabu da addinin iyaye, ka rena iyayenka kai ma irin yanda shi Muhammad ya rena iyayensa. Hadda ya karshe dai ce ina nan muna nan kan bakan ce alamillati Abdul Muttalib, ce ku kwanta su da hankalinku ba zan canza akala ba. Kaga ashe la ilaha illallah da zai fada ba wai fadarta da baka bane hatsari, saboda suna cewa la ilaha illallah abin da yake dauke da ita shine duk abin da ake bauta na wurin Allah an yi watsi da shi. To amma sai ya zamanto yanzu ka samu wani wanda la ilaha illallah zai iya maimaita maka ita so dubu, amma waɗansu ayyukan da yake suna warwariya wannan la ilaha illallah tashi, zai ce la ilaha illallah da baka, amma hakan din baya hanawa yayi shirka. Zai ce la ilaha illallah da baka baya hanawa yayi kisa. Duk waɗansu abubuwan da la ilaha illallah take hana sai ga cewa shi a cike yake tsundum a ciki, saboda fahimtar da su mushrikai na da suka yi wa la ilaha illallah ya fi fahimtar da waɗansu daga cikin malaman zamanin da suka yi wa la ilaha illallah, saboda can su sun fahimci cewa in ka ce la ilaha illallah ga abin da take nishi, an yanzu kuma ga abin da suke nishi. Mun gane da kyau, ka mutu da la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah, kai wancan shirkan, kai sujada ga wancan, kai kaza wanda dukkanin su shirka ne, baka da matsala. Wanda shi kuma abin da ya kamata mu kula da shi, la ilaha illallah ba fadarta da baka kadai ba, ya zama to abin da ta kunsa dole dama akwai shurutan ta guda nawa. Na'am, shurutu la ilaha illallah guda nawa ne? Na'am, guda uku. Yawwara, mana ya ce uku, to bari mu ga wanda zai kara mana. Mana ka ba kara mana hudu, takwas, kajja mana shi ya kara takwas. Na'am, na'am, bakwai. Yanzu ku duka ɗaya ya ce uku, ɗaya ya ce takwas, ɗaya kuma duka a jere su ci. To fa antum ba dai ashaddu ikhtilafan, ko za a ce wannan? Na'am, guda biyu masha Allah ka ji shi
na'am
na'am ina wanda yace guda uku ne na'am azana mana su na'am masha ina wanda yace bakwai ne eh to shi mai bakwai ke ina gade ina wanda yace takwas ne na kai ne kace takwas ne ko eh kai me kace
bakwai
guda bakwai zara mu da su ne daya biyu uku al-ilm al-ikhlas al-yaqin na'am
al-bara wal wala
نعم المحبة هدو السدي نعم
السدي
بيار
أمانا جميع بابانا بس كمان تن أهركم في إنتان سنة
نعم
دانا جاوانا شروط دا أكي مغانا لا إله إلا الله
نعم
أبو نوان دا إذن كاريكي كذوا كمان دا كما نجا أبو مكوزن بعضها في بعض
kare
ko da mutum bai haddace ba ko bai rike shi ba za ga la farka baina
kare
to naga karantar da shi ka aure kaman makar da kike zaura a lokacin na sha wahala in ce in rige in manta kuma nake ganin ina manta guda daya kawo matsauki na gaba daya ta haida ko ko ina da wani shi ko da karantarwa ba na faɗa shi ba da karatu saboda yanzu ka gani wajen al'ilmi
Al-mahabba, al-sidq, al-karam, duk da kusan waɗannan abubuwan kawai, inda mutum ya fahimci ma'anar nashi, zahirin, kawai kaman dunniyar makawai ya yi, ko da kuma ya san su ne, wasu salama, kware, to ku kun janda ma da yanci, kai ka ce annabi wani isbat, na'am, guda bakwai ne, guda bakwai ne, na'am, akwai wanda zai kawo mana su a baiti?
نعم
Ahlul Makkah, ina wanda zai zauna mana su a cikin baiti? Eh? Babu baiti? A'a,
mashi.
Na'am. Allah ya ƙara albarka. Sai ku samu malam malam sai na sai muku bayanin shi.
Ni ya daga cikin abubuwan da kike gani kaman zai ba mutane wahala kuma fa'idan sa kaman barin sa rike shi duk ɗaya muke. Kawai in dai mutum ya fahimci ba Allah yana da kyau. To wannan shirutun kaman ƙara ba mutane wahala musamman a.
A to ai nan ba awam bane. Eh na ai dan ina gani kowa nan da ya zo shi da gida ai karasu ya zo shigo. Nan ba awam bane ai. Na'am. Eh?
Akana kuma yake yake kana da wata.
Ka haddace shi? Tashi da ka hoti. Aje kai sha da. Na'am.
Al-ilmu wal yaqinu wa al-qawlu wa al-'ilmu yadu fadlu ma fadlu ma wa wasilu wa wasilu wa al-ikhlas wa al-mahabba.
Ma sha Allah.
Wabbaka Allahu bima ahabba.
Barakallahu shiku. Ana sai na Yahuda hukumiya wannan. Yahuda hukumiya.
Ana lasta mun annabi.
Eh?
Lasta mun annabi. Bari ma kai gurin ta su
a. To wannan anan ne inda jizo ke saka. Abin da ya shafi mas'ala ta tauhidul uluhiyya. Saboda anan ne duk waɗansu wanda suke mushrikai suke da ja akai. Amma in dai tauhidu ar-rububiyya ne wannan yawanci za mu ga cewa kaso mafi tsoka cikin mutane sun yadda da wannan ba wanda yake tajahulin shi sai 'yan kadan cikin mutane kaga Fir'auna yayi wannan tajahulin amma kuma Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i inna rabbu samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun masbura. Yace wa rabbul alamin, wannan duka shagube ne yake wa mutane, amma da ya tabbatar da cewa akwai ubangiji. Annabi Musa alayhi salatu wasallam haka ya faɗa mai. Sannan kuma Allah ya ce wajahadu biha wastaqanataha anfusuhum zulman wa uluwan, da baki ne suka yi musu, amma dai sun tabbatar zuciyarsu ta yarda da hakan nan, cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya halitta kaza, shi ne ya kaza, shi ne ya kaza. Waɗannan tauhidul rububiyya, wannan babu matsala a kan shi, amma tauhidul uluhiyya a nan inda matsala take. To sai kuma tauhidul asma'i was sifat, wato kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen abin da ya shafi sunayensa da kuma siffofinsa. Wato ga kadaita Allah tabaraka wa ta'ala cikin sunayen shi, sunansa ba kamar suna bane na dan adam, sannan kuma siffarsa, siffar da yake dauke da ita, ta sha bambam da siffa ta dan adam. Laysa kamithlihi shay'un, dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi a alqur'ani, ko farin jakada sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta sa da shi da wannan siffa din a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya, to ka siffanta Allah da ita ba tare da kai tashbihi ba, kai takyifi ba, kai tahrifi, kai tamthili ba. Kowanne duka ba a buƙatar wannan. Amin ruha kama ja'at, yanda malamai suka tabbatar shi ne duk siffar da Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi da ita, to ka siffanta shi da ita, sai ya zama to ba tare da kai takyif ɗinta ba, ba tare da ka ce ga yanda take ba. Allah ta'ala ya tabbatar da cewa yana da ido, to ka tabbatar mai da idanuwansa. Walitusna ala aini, ya tabbatar da yana da hannaye, wal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha, ka tabbatar mai. Ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ji yana gani, ka tabbatar mai. Inna Allaha kana sami'an basira, ya tabbatar da cewa yana da kai kafafuwa, ka tabbatar mai. A yawma naqulu li jahannama halimta la'ati wa taqulu halimin mazid, hadithun Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fala tazalu jahannama taqulu hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadama fa taqulu qad fa hunalika tamtali wa yuzabu adha ba'dan ko ila ba'dan. Ina gadi sa Abu Hurairah, ana cikin sahih Bukhari, man gane da kyau. To duk abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar wa kai shi, na hannu da idanu da kafafu da kaza da kaza da kunne da sauransu, duk ka tabbatar mishi, sai da zaman to ba tare da ka kamanta idansa ba da na bil adama, ba tare da ka kamanta hannunsa da na bil adama ba, ba tare da ka kamanta kafarsa da kafar bil adama ba, ba tare da ka kamanta jinsa ba da jin bil adama. Saboda dan adam jinsa ji ne wanda yake kasir takaitacce, amma Allah subhanahu wa ta'ala jinsa ji ne wanda yake wasi, wanda yasma'u kulli shay'in, yana jin dukkan komai, ba wani abin da yake goya a gare shi. Kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir, mun gane da kyau. Yawwala, to wannan shine tauhidi kashi uku. Wannan kamar yanda malamai bayan sun yi istiqra'i da tatabbu baya fita daga cikin waɗannan guda uku: tauhidul uluhiyya, توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. الربوبيه شيء من فرق. قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض، سيكون توحيد الالوهيه، سي توحيد الاسماء والصفات. وما كان ربك ميكيشا سميا سميا دي cikin سوره مريم. نعم، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تجد يوا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ نعم. To muna faɗa, muna ƙudircewa a zuciyarmu cewa inna Allaha wahidun la sharika lahu, haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗaya ɗayan sarki ne, ba ya da abokin tarayya, ba shi da abokin tarayya ko a sama ko a ƙasa, cikin mutane ko aljannu ko mala'iki. Allah ta'ala shi kaɗai ne ɗaya ɗaya, ya kaɗaita da halittar halittu gabaki ɗaya, shi kaɗai ya kaɗaita da halittar halittu. Law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata, da a ce a cikin sammai da ƙasai akwai waɗansu iyayen giji in banda Allah, to lalle da an samu ta taɓurza, lalle da sama da ƙasa sun ruguje. Idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul mu'minun, da kowane Allah ya tafi da abin da ya halitta, to to sai zaman to Allah tabaraka wataala shine daya dayan sarki ba shi da nabi wajen halitta ba wani wanda ya taimaka mai cikin halitta shi kadai ya halitta samai shi kadai ya halitta kasai shi kadai ya halitta abin da yake cikin su shi kadai ya halitta abin da yake tsakan kaunun su hadithun abdullahi dan mus'ud ya tabbatar haka da kuma gashi na ayuna alqur'ani wa khalaqa kulla shay ba buƙatar ba a ce sai an kawo hadisi ga ayunan na alqur'ani wanda sun tabbatar hakan nan mun gane da kyau wala shay amithluhu sannan kuma ba wani abu wanda yake tamkane na Allah Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake shi kadai ne kuma ba wani abu wanda yake tamkane Allah laysa kamithlihi shay'un ba wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya zamanto gashi dan adam yana da shi Allah yana da shi to lalle 100% akwai bambanci mai girma tsakankanin na Allah da dan adam bambancin da yafi bambancin da yake tsakankanin sama da ƙasa mun gane da kyau zamu ga haka saboda akwai abubuwan da za ka ga cewa Allah ta'ala sun fanna kanshi da su amma kuma dan adam yana da wajallahu samian basira dan adam yana ji yana gani mun gane da kyau Allah yana ji yana gani jin Allah da dan adam ba ɗaya bane ganin Allah da dan adam ba ɗaya bane iko Allah da dan adam ba ɗaya bane kowanne zaka kamanta mai da nashi gurgurdan sa za ka ga cikin ɗan adam din ma da wani da wani wani yana da ƙarfi wani yana da ƙarfi amma wani a gurin wani ba shi da ƙarfi mun gane da kyau amma kun ba za ka kore mai ƙarfi ba in a cikin yara ne sa'annin shi za a ce shine isaka isaka amma in shiga cikin manya kuma za ka ga a maida shi ko tulungona ko a zuwa ko a kamanta shi da wani da dan difa wanda ka san su ake yawan kadawa a kokowa ko kullum su ina ga to ne suke ci da Allahu alam mun gane da kyau to kaga duk wanda ya kai shi a irin wannan yana ai ba za ka ce mishi ban rago ne la'alla shi ma ya bi wani guri wanda ya zama shine Sheikhul Islam a can to amma kuma da yazo shi ne sai ya zama me shi aka fara share hili da shi kaga za ka tabbatar mai da ƙarfi amma kuma da yazo cikin masu ƙarfi sai ya zama rago amma ba za ka ce ban rago ne tun da farai ko to haka yanda za ka ga cewa cikin bayin Allah ma abubuwan da sifofin da suke da tarayya da shi irin ji da gani na'am akwai bambanci mai girma ka ga cewa wannan dan adam ne wannan dan adam ne wannan hannun shi daban da wannan wannan hannun shi yafi na wannan tsawo wannan hannun shi yafi na wannan kwari wannan yayi kaza za ka gani wannan za ka kowa yana da idanuwa guda biyu wanda Allah ta'ala ya ba su wannan za ka ga inda yake kallo yana da nisa wancan shi kuma iya nan ne kawai durduru yake gani amma kun ba za ka ce ai ba shi da ido ko me ido daya a garin makai shi sarki ne to ka gani kaga dai ba za ka ce shi ba ya gani ba za ka ce baya gani ka ce mai ido biyu wanda yake tsinkaya can shi ne mai ido amma shi wanda ba za ka ce mishi mai ido sai a ce mishi mai kuma to kaga ashe cikin siffa din ma ta ɗan adam din ma a cikin kansu ana samun bambanci wannan da wannan dukkaninsu kowa yana da kwai kafa amma da wannan kafarsu ba ɗaya ba ce wannan kafafun shi suna da kwari za su iya jurewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma wannan kafafun shi raunana ne yanda in ka taɓa wannan kafar shi ka cire mai mai ƙarfi ka cire wa wancan mai rauni ƙafar shi kowanne zaka biya diyya kowanne kuma diyya zaka bayar rabin diyya ko diyya zaka bayar raƙuma 50 in zaka bada raƙuma ba za a ce wannan tashi mai ƙarfi ce wannan kuma tashi mai rauni ce mai ƙarfi a bada 50 wannan mai rauni a bada 25 ba wanda zai faɗi haka mun gane da kyau to kaga ashe cikin ɗan adam ma ana samun bambanci kuma ina ga rabbus samawati
yana da hannu ba ai ba ɗaya ba ne
kamar yawwa to ka gani to kun ji eh mana sai na ba zai gane wannan yaron ba eh shi ai da kanuri ne da aka mai eh to ka gani ashe da ce ba zai gane ba an gane da kyau gashi ne in ka shiga wai cikin bil adama ne wannan in ka dauka cikin dabbobi ai kowanne suna da kafafuwa da kafafun su dan adam ɗaya ne kowanne yana da kunne da kunnen su dan adam ɗaya ne idanuwansu da ɗan adam ɗaya ne ba ɗaya ba ne za ka kowane halittar shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai daidai da yanda ta dace da shi ne laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimi yanda Allah ta'ala ya ɗan adam haka ɗin nan to yayi mun gane da kyau wala shay a yu'jizuhu wala ilaha ghayruhu wala shay a yu'jizuhu ba wani abu wanda yake gagarar Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu wanda yake gajiyar da ubangiji duk inda mutum zai shiga ba inda zai shiga ya tsirewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala azizun hakimun ne ba wani abun da yake gagarar shi, komai Allah ta'ala yana da iko akan shi. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi, ingantacce hadisin Abu Musa al-Ash'ari, inna Allah la yumli lil-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Wato Allah tabaraka wa ta'ala yana yin talala ne kamar sake ga azzalimi, ta yanda idan Allah ta'ala ya kama wannan azzalimi din ba zai kubuce mishi ba, ba zai tsere wa Allah ta'ala ba. Sai ma yace alayhi salatu wassalam ya karanta ayar da take cikin suratu Hud, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Wato ba wani abu wanda yake gagarar Allah, kuma ba wani abu wanda yake gajiyar da Allah. Dan Adam shine yake gajiya, dan Adam shine abu yake gagararsa, amma Allah subhanahu wataala qadirun ala ma yashau, ne iko ne akan dukkan abin da yake so. Ba wani abin da zaka ce gashi Allah tabaraka wataala ba shi da iko akai, ga waɗansu sun gagara Allah babu, yanda suke din nan haka Allah tabaraka wataala so su kasance. Ba zaka ce ba ga wani kangarere ya da ba al'umma, kuma al'umma suna ta addu'a, amma kuma Allah ta'ala ya kasa yin dai da shi, baka san yanda Allah yake ba, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala akwai istidraji da yake yi wa mutanen banza, sanastadrijuhum min haythu la ya'lam. Lokacin da ya zaman to dan Adam Allah ta'ala ya bashi damar ya tuba, bai tuba ba, ya mai kaza bai yi ba, ya mai kaza bai yi ba, to daga ƙarshe kuma sai a buɗa mai gabaci da hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Mun gane da kyau ba wai karfin Allah bane suka yi wannan, akwai yanda Allah ta'ala yake nufi da su. Wala ilaha ghayruhu, sannan kuma ba wani abun bautawa bisa ga cancanta in banda Allah subhanahu wataala, shi kadai ne al-ma'budu bi haqqin, dukkan abun da za a bautawa wanda yake wannan Allah ne, wannan bai cancanci wannan ibadar ba. Duk wani wanda ka gani ake bauta mai, sawa'an cikin mutane yake, cikin aljannu yake, cikin duwatsu yake, jama'adat ne, cikin kaza yake, bai cancanci ibada ba. Allah tabaraka wataala shi kadai ne ya cancanci ibada. Mun gane da kyau. Qadimun bil ibtida'in da'imun bil intihai, Ubangiji subhanahu wataala shine farko wanda babu bata gabace shi ba. Mun gane da kyau. Qadim ba suna bane daga cikin sunayen Allah. Mun gane da kyau. Yawwara, wannan yana ɗaya daga cikin guraren da malamai suka yi magana akan cewa malam ya kawo abin da bai dace ba, amma waɗansu daga cikin malamai suna ce mai sana mai uzuri kan cewa ba yana rufin suna bane na Allah. Mun gane da kyau. Saboda qadim za mu ga cewa qadim yanda wannan daga ahlul kalam ne aka amsa wannan, wani qadimi ne wannan abin, to sai ya ce qadim. To kuma qadim, ma'anar da qadim za ta bada ta sha bambam da ma'anar da su ahlul kalam suke nufi. Saboda idan aka ce qadim shine tsoho, idan aka ce wannan abun tsoho ne, ba shi yake nuni akan ba shi da farko ba. Abu nawa wanda yake za ka ce tsoho ne amma kuma lallai yana da farko? La Allah, za ka sa riga wanda ta sha ruwa, ce wannan riga ta ka tsoho ce, qadimiya ce, amma kuma tana nuni akan cewa ba ka ga farkonta ba. La Allah, lokacin da ka siyo ta ko rana ba ka so ta bije ta, sai da dare kace sa ka ga ko da bare ce, amma da ta ko ba tsohuwa ka fito kana yawo da ita, za ka ji wani lokacin ka siyo moto ko a daci ba sai a can kure yake kwana, in a kombi wata rai in ka zo ga cikin markar ahili zaka ajiye shi, ba za ka shiga ba gida ba da shi, saboda ya tsuwa yanzu mutum ma ya zo shi in ka ji ana ka kwan lahiya ka shi jika aka yake zaka ce mishi qadim ya tsufa. Mun gane kyau. Ata ada kal urjuni al qadim, haka Allah ta'ala ya fada ku, al qadim shine tsofa abu, ba shi yake nuni akan kuma ba shi da farko ba. To amma Allah subhanahu wa ta'ala shi awwalun ne wanda ba wani abin da ya gabace shi, huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin. Mun gane da kyau. Qadimun bil ibtida'in, wato Allah subhanahu wa ta'ala shine na farko wanda babu bata gabace shi ba. Mun gane. Kamar yanda waɗansu daga cikin malaman aqida suke cewa, suna cewa laysa li awwaliyatihi ibtida'un, wato babu farko ga samuwar Allah. Allah tabaraka wa ta'ala shi ba shi da farko wanda zaka ce ga farkon shi, saboda ka ce idan ka ce ga farkon Allah za a ce to kenan an yi lokacin da babu shi. Mun gane. To Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi awwaliyatihi ibtida'un, ba farko ga samuwar shi. saboda akwai wadanda suke da koyi aqida wanda suke maras kyauta cewa Allah tabaraka wa ta'ala akwai lokacin da shi ma bai halitta kansa ba kaga su ma sun murore kansu to shi ma bai halitta kansa ba to tunda ya halitta to yana ina suka ce Allah ta'ala da zai halitta kansa ya halitta doki ne ya halitta doki ne wannan dokin sai ta sukuwa ya ta sukuwa da ya ta sukuwa bayan yayi ta sukuwa ya gaji yayi zuwa to sai Allah ya halitta kanshi da wannan zuwa da to wannan za ka ga cewa cikin akwai shirme to shi dokin wai halitta shi kuma sun ce Allah ya halitta shi sannan kuma ya halitta kanshi daga karshe to ka taba gani babu ta samar da wani abu ai babu ba za ta samar da wani abu ba to shi yasa dan abin da ya zama to fa ba gaskiya ciki za ka ga cewa akwai ta tufka da warwara a ciki to Allah tabaraka wa ta'ala da dimun ne bi labci da'i wato yana daga cikin siffanta abinda zamu siffanta Allah da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala babu farko ga samuwar shi Allah ta'ala samumme ne kamar yanda Allah ta'ala ya fara cikin alqur'ani huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin sannan kuma yana daga cikin addu'a wanda ma'aike alaihi salatu wassalam wato yake Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay'un wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahir fa laysa fawqaka shay'un wa anta al-batin fa laysa dunaka shay'un yaqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr an ga ni da kyau da'imun bil intihai Allah subhanahu wa ta'ala kuma madawwamin sarki ne wanda rayuwarsa ba ta karewa kamar yanda laysa li awwaliyatihi ibtida'un wa la li akhiriyatihi inqida'un babu karshe ga wanzuwar Allah Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci akwai shi ba irin dan adam bane wanda yana da kai farko yana da karshe kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukm wa ilayhi turja'un an gane da kyau wannan shine abin da zamu fahimta bangaren abin da ya shafi da'imun bil intihai Allah subhanahu wa ta'ala madawwamin sarki ne wanda dawamarsa ba ta karewa da kowane lokaci akwai shi mun gane da kyau ba irin na dan adam bane la yafna wala yabidu Allah subhanahu wa ta'ala baya tsufa baya karewa wala yabidu sannan kuma baya halaka mun gane da kyau alfana sifa ce daga cikin sifofi na hararru wadanda aka farar da su sune suke zamanto ana samun fana'i a tattare da su aka halaka sifa ce ta wanda aka samar da shi amma shi wanda shi dama azliyun ne abdiyun dama tun fil azal akwai shi kuma har abada yana nan Allah tabaraka wa ta'ala kenan lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilayhi turja'una wato da kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kuma kafar shi a bude take yanda ka san shi jiya haka yake yau yanda yake da kai kaya a jiya haka yake da a yau amma ɗan adam ai ba haka suke ba wani ka san shi ba shi da amma kuma sai Allah ya bashi yansu wani ka san shi akwai Allah sai ya amshe kayan shi to shi Allah tabaraka wa ta'ala kowane lokaci abinda ka san shi da shi na kamala din shi yana nan tattare da shi abinda ka san ba shi da shi na nakasu yana nan har yanzu ba shi da su ba wani kaso a tattare da Allah tabaraka wa ta'ala shine la yafna wala yabid wala yakunu illa ma yuridu sannan kuma ba wani abin da yake kasancewa a cikin mulki nashi ba wani abin da yake kasancewa a duniya gabaki da sai abin da Allah ta'ala yake nufi duk abin da Allah ta'ala ya so kasancewar shi shine yake kasancewa abin da dan adam ya so kasancewa idan bai dace da kasancewar Allah ba ba yanda za a yi kasance ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ta'ala ya so kasancewar shi shine yake kasancewa abinda Allah ta'ala bai so kasancewar shi ba ma hama hawalna an yakuna la yakun da yanda muka yi kokari ya kasance ba zai kasance ba saboda Allah bai so kasancewar wannan abu ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu inna Allaha kana alimun hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin inna ma amruhu li shay'in idza arallahu inna ma amruhu an naqula lahu kun fayakun kin gane cikin suratul nahl kirago inna ma amruhu li shay'in inna ma idza arada shay'an an yaqula kun suratul yasin kirago inna ma qawluna li shay'in tantaji inna ma qawluna li shay'in idza arallahu an naqula lahu kun fayakun wato lokacin da muke so wani abu ya kasance zamu ce kun fayakun kun kasance fayakun wannan abu sai ya kasance mun gane da kyau la tabluguhul awham wa la tudrikuhul afham al awham wato wahami sake sake na zuciya baya riskal Allah subhanahu wa ta'ala duk yanda zuciya za ta yi ta sauka maka abubuwa ba yanda za a yi ta sako maka yanda Allah ta'ala yake yanzu akwai garuruwan da baka taba zuwa ba amma ya aka ce ka saka su a yanda kake jin su da aka ce to lalle Madina din nan za a ga cewa mai girma ce kuma tana da kaza tana da kaza tana da kaza a cikin zuciyar ka zaka yi ta saka ta mun gane da kyau sai ya zama to ka je kai yanda ake baka labari kaga ba haka ba ka ce to ai kai yanda kake saka ta a zuciya girman da kake bata yafi yanda kake tunanin za a ganta sai ya zama to ko kuma girman da kake bata bai kai yanda take ba wanda kake zai yi ka saka ta a zuciya to amma Allah subhanahu wataala shi al-awham wato sake sake wahami da wani janye janye da sauran su irin na internet da sauran su ba za ka iya sakowa Allah ba ina za ka ga cewa lokacin zuciyarka ta kalato maka waɗansu abubuwa ta ce ba kaza ta ce ba kaza Allah ta'ala shi wannan al-awham ba sa riskar shi wala tudrikuhul afham sannan kuma fahimtoti na mutane ba sa riskar Allah subhanahu wataala duk yanda mai fahimta ya kai a zurfin fahimta ba yanda za a yi ya fahimto ga yanda Allah subhanahu wataala yake saboda ya atabiru mutafakkiruna bi ayatihi waɗanda suke masu tunani suna lura ne da ayoyi na Allah subhanahu wataala alamomi nashi na halittarsa da sauransu wala yushbihul anama hayyun la yamutu qayyumun la yanam ina ga sai mu kwana nan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi akan wala yushbihul anama abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko cin tuba harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.